العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بيهك ينوى السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yini na Lahadi, yini na karshe cikin watan Zulhijja a wannan shekara ta 1418, wanda ya dace da 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1998, don ci gaba da darasin mu na kitabut tauhid. Yau zamu tashi babu shafa'ati wa qaulillahi azza wa jalla وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وتباب بزام تاسع كي زينا مغنى نئكا الشفاء كم شيني سيتو أصل كلمة الشفاء دق شفاء يشفعني يا إنا متين يميرد أبو يدم بيو سيأتي شفاء. Wato kishiyar shafa'i shine wutri. Idan an ce ash-shafa'a a istilahin malamai, a yaren malaman shari'ar musulunci, shine at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarra. At-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarra. Abinda ake nufi da ceto shine ka shiga tsakiya tsakanin mutum biyu, na farkonsu mai rauni, na biyunsu kuma mai karfi, sai ka shiga tsakiya don taimakawa mai raunin ya samu shiga, ya samu amfanuwa a wurin mai karfin. Wannan shine ceto. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wannan shine ake nufi da suna ceto. To ayoyin da malam zai karanto mana da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan fayyace mana ceto, dan saboda ceto iri biyu ne, akwai wanda shari'a ta tabbatar, akwai wanda shari'a ta kore. Malam ya ce babu shafa'ati wa qaulillahi azza wa jalla, da fadin Allah madaukaki, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce anzir, kayi gargadi, kayi jan kunne bihi da shi. Bihi anan da shi ana nufin Al-Qur'ani, kamar yadda Abdullah dan Abbas ya ce wa anzir bihi. Lokacin da zaka razanar da mutane, kayi musu barazana da ayoyin Al-Qur'ani. Lokacin da zaka wa'azantar da mutane, kayi musu wa'azi da ayoyin Al-Qur'ani mai girma. Da Al-Qur'ani shine hikima, ba kawai da son zuciyarka ko da basirarka ba, a'a da abinda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Wa anzir bihi allazina yakhafuna an yusharu ila rabbi. Wa anzir, kai gargadi bihi da Al-Qur'ani, ga wa zaka yi gargadi? Allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, waɗanda suke jin tsoron a tara su a wurin Ubangiji, waɗanda suke jin tsoron haɗuwa da Allah gobe kiyama, su ne suke moriya da wa'azin da ake yi da Al-Qur'ani mai girma. Yayin da za a tashi su gaban Ubangiji ɗin, laysa lahum min dunihi waliyyun, ba su da wani min dunihi ko ma bayan Allah waliyyun mai taimako, wala shafi'un ko ba su da wani mai ceto. Wato kenan Ubangiji ta'ala na kore taimako, cewa ba mai taimakawa saiwa sai shi, sannan kuma yana kore ceto, cewa ba mai yin ceto saiwa sai shi. Dan shi Allah shi ne mamallakin ceto ɗin, shi ne mai mallakar ceto. To don haka sai a ji tsoron shi, don saboda a dace da taimakonsa, ko don saboda a dace da ya sa mutum cikin ceton masu ceto a gobe kiyama. Ina fatan kun fahimta. Domin ce an zurbihi, lamiri anan yana nuna Al-Qur'ani, tare da cewa inda za mu karanta ayoyin da suke kafin wannan, babu inda aka ambata Al-Qur'ani, wanda lamiri kuma ya kamata ya koma zuwa ga wani abin da an ambace shi baya kusa. To amma babu inda aka ambata Al-Qur'ani a kusa-kusa inda wannan ayoyin suke. To amma malamai suna fassara Al-Qur'ani ne da Al-Qur'ani, suka ce inzari ana yin sa ne da Al-Qur'ani. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أوحينا إليك قرآنا عربيا من يمك وحين القرآن سبدا من لتنذر دان كيبي غرغدي إن كاتاشين غرغدين دمي ذاكي القرآن سنالة فذكر بالقرآن من يخاف وإيد sana ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin litunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu 'ala alkafirin. Kaga duk a daidai kun ayoyin nan an ambaci alqur'ani a sarari sunansa ya fito karara, to anan sai aka ambaci lamiri aka ce wa anzir bihi. Kaga bi mana kenan bil qur'ani bi dalili dhikruhu fi baqiyat al-ayat. Kai gargadi ga waɗanda suke jin tsoron a tara su gaban Ubangiji yayin da za su zanto ba su da wani mataimaki ba Allah ba, sannan ba su da wani mai ceto, la'allahum yattaqun. Kai wannan gargadin gare su domin su zanto masu takawa. Wa qawlihi da fadin Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Ubangiji ce qul ka ce da su lillahi shafa'atu, ceto mulkin Allah ne jami'an gaba daya. Shine malamai suka ce faɗinsa cewa jami'an gaba daya wannan na nuna ceto kala kala ne, an fahimta ko? Wannan na nuna anna shafa'ata tata'addadu, ceto yana kididduguwa, akwai iri kaza, akwai iri kaza, akwai iri kaza. To duka kowanne daga cikin ceto dai mallakar Allah ne gaba daya. Babu wani bangare na ceto wanda wani bil'adama ko mala'ika ke mallakarsa, dukkan ceto mallakar Allah ne. To tunda mallakar Allah ne, wa za a roƙa ceto kenan? Sai Allah ta'ala shi kadai. Musamman abinda zai kara na abin nan, kaga yace lillahi shafa'atu, ka'ida lillahi khabar ne muqaddam, ash-shafa'atu shine mubtada mu'akhkhar, wanda takaddamu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasra. A wurin malaman balaga suka ce duk abinda haƙƙinsa ne a kai shi ƙarshe sai aka dawo da shi farko, to wannan na nuna fayyace magana da iyakan ceto. Ma'ana ana nufin ceto wani killataccen haƙƙi ne na Allah shi kadai, wani baya tarayya da shi. Shi yasa aka gabatar da lillahi a yamakon a ce ash-shafa'atu lillahi, sai aka ce lillahi shafa'atu, domin da an ce ash-shafa'atu lillahi, Allah yana da ceto, to wannan baya hana kuma wani ya samu ceto. Amma da aka ce lillahi shafa'atu, Allah ne kadai ke da ceto, wannan da hana wani ya samu ceto. Kun fahimta da kyau? Wa qawlihi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, da kuma fadin Allah ta'ala da yace man zal ladhi yashfa'u indahu, wane ne wanda zai yi ceto a wurinsa? Ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah din illa bi iznihi, sai da izininsa shi Allah din. Ka ganin gurin man ba wanda nake nufi ba, yanzu baka san me zan faɗa ba, kai riga malam masallaci. Man a nan gurin shi ne mubtada ko? To za sai zama mai kenan khabarul mubtada man zallazi, to shi ne suka ce za ɗin nan shi ma ismul mausul ne daidai yake da allazi, sai zanto allazi na bayansa taukidi ne gare shi. An gane ko? Kamar ka ce manillazi yashfa'u indahu, wane ne wanda ya isa ya ceto a wurin Allah? Babu shi, sai inda wa illa bi iznihi, dole sai inda izininsa. Suka ce domin za ismul mausul ne, allazi ma ismul mausul ne, za bi ma'anan lazi, sai ya zanto taukidi ne. An gane ko? Waɗansu suka ce a'a, za ɗin wannan wato harafi ne za'id, wanda yake la mahalla lahu min al-i'rab, wato kamar manil ladhi yashfa'u indahu ne kawai. Ma'ana dai anan irin wannan tarkibin abinda yake nufi man ɗin nan tana korewa ne, kamar ka ce la ahada yashfa'u indahu, dan nuna cewa korewa take yi shi yasa aka kawo harafin istisna'i a baya, illa aka kawo illa istisna'i a baya. Ma'ana dai ba wanda sai ya ceto a wurin Allah sai inda iznin Allah gobe kiyama. Wa qawlihi da fadin Allah ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati, kam dinna anan khabariyati tufidu at-takthir, abinda take nuna wa da yawa akwai mala'iku fis samawati a cikin sammai. La tughni shafa'atuhum shay'a, cetonsu baya wadatar da komai, illa min ba'di an ya'zana Allah, sai fa in bayan Allah ya riga ya yi izini da yin ceton, liman ya sha ga wanda ya ga dama cikin mala'ikun, wayar ba kuma ya ga wanda ya yadda a ceta ɗin cikin waɗanda za a ceta. Wa kam min malakin fis samawati, da yawa akwai mala'iku cikin sammai. Wannan na nuna yawan mala'iku din kenan. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu, la tughni shafa'atuhum shay'a, wato ceton su ba zai wadatar da komai ba, illa min ba'di an ya'zana Allah, sai dai in bayan Allah ya riga ya yi izini da yin ceton, liman ya sha'u ga wanda ya so, wa yarda sannan ga wanda ya yarda a cece shi cikin waɗanda za a ceta. Wato abinda wannan aya take nunawa, mala'iku kansu ga su wato ainihin suna da daraja, suna da kima, amma ba su da izinin su ce a cecewa ne sai in Allah ne ba su izini. To idan ya zanto mala'iku tare da kimar su da falalan su da darajar su da cewa su ibadun mukarramuna ne, da cewa su mukarrabuna ne, da cewa la yastakbiruna an ibadatihi ne, amma tare da haka ba su da ikon da za su ceto ne sai in Allah ya ba su izini. To ina ga wanda zai zo da dawar ceto ko wani gidan duniya ce shi zai ceci mutanen sa. Ina fatan kun fahimta. Baya ga wannan sai aka ce wa kam min malakin fis samawati, tare da cewa ba a sama ne kadai mala'iku suke ba, har a cikin kasa akwai mala'iku. Kowane mutum da yake tafiya akwai mala'iku tare da shi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaga da akwai mala'iku tare da mutane, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Wannan duk mala'iku ne da suke tare da mu. Yata'aqabuna alaykum, yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari. Mala'iku safa da yamma suna tare da mutane, lokacin la'asar akwai mala'ikun da suke saukowa, wanda su za su kwana, idan asbahi tayi waɗanda suka kwana su tafi, waɗansu kuma su sauko, waɗanda za su yi ne, kullun haka ake yi. To amma sai Allah ya kebance kannin malakin fis samawati bai kawo fil ardi bukwa, saboda me shine malamai suke cewa hikimar anan gure shi ne mala'ikun da ke can sama musamman saman bakwai da ko mala'ikun da ke dauke da al'arshi, waɗannan su ne makusanta Allah cikin mala'iku, waɗanda suka ɗara sauran fada. To idan ya zonto ko su na sama din waɗanda suke da fada din ba su da mallakar wani abu na ceto a hannunsu sai in Allah ya izini, to ina ga nagasa kuma ba sai an amfane su ba. Ina fata an fahimta. Duk wannan sai ya sake komar muka da magana zuwa ayar baya, qul lillahi shafa'atu jami'a, ceto da shi mulkin Allah ne gaba daya, ba wani da yake mulkin sai Allah ta'ala. To duk wannan me yake nunawa, waɗannan ayoyi da suke kore ceto, duk wannan sukuni na tauhidi, yadda da cewa akwai ceto ɗin tabbatacce a wurin Allah, Allah na mallakarsa, sukuni na tauhidi. Yadda da cewa wani a duniya baya mallakar ceto, sukuni na tauhidi. Don kamar yadda na sha faɗa mana, nike kuma nanata mana, duk shirka masu shirka sun makale ne da sunan ceto suka faɗa cikin shirka. Kirista suna shirka saboda sun makale cewa Yesu Almasihu Annabi Isa ɗan na Maryamu zai me zai cece su. Haka mushrikan Larabawa da suke bauta wa mala'iku su ma sun makale ne cewa mala'iku za su cece su. Haka wanda suke bauta Lat da Uzza da Manat, dukan waɗannan sun makale ne cewa da Lat da Uzza da Manat ba su da wuta, ba su da aljanna, amma za su yi ceto ne, su za su sama musu fada wajen Allah. to haka masu bin waliyai da kamba masu da ba su martaban da basu kai ta ba su ma duk sun makale ne akan cewa waliyan nan za su yi ceto. Wato ceto wata babbar kafa ce da masu shirka suka samu suka shiga cikin shirka gadan-gadan kawai ta kofar ceto. Ina fatan kun fahimta da kyau. Shi yasa duk inda aka yi maganar shirka sai kaga akwai maganar ceto a kusa da wajen. Duk inda aka yi maganar ceto kuma sai kaga akwai maganar shirka kusa da wajen. Duk inda aka kore ceto sai kaga ana zargin Larabawa ne don sun rike ceto a matsayin wata hanya da suke yin shirka da Allah ta'ala. Ina fatan kun fahimta da kyau. To sai aka kore ceto daga hannun kowa sai aka mai da shi hannun Allah. To idan ya zanto ba mai malakar sai Allah kaga kenan ba wanda za a bauta cewa ga Allah ta'ala shi kadai. Domin abin da yasa har ake bautawa wani Allah din dan tsammanin zai saman wa mutum ceto a wurin Allah har sai mutum yayi fadan ya bauta wannan din dan wannan ya samu masa shiga. To sai aka ce baya da shi. Yanzu an rute mai kenan bautar da mutum zai masa kenan dan ya samu wannan shiga. Idan aka ce baya da wannan ceta. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Wa qawlihi qul huwa alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirk wama lahu minhum min dhahir. Allah ya ce qul ka ce da su ud'u alladhina za'amtum min dunillah ka ce da su masu tarayya da wani Allah din nan waɗanda suka riki masu ceto wanda su suka kafa su da kansu ba da wahayi daga Allah ba, ba daga umarni daga manzon Allah ba, haka kawai suka zabo dan suka ce za su cece su. Ka ce da su ud'ul ladzina za'amtu, ku kirawo waɗanda kuka riya cewa su masu ceto ne min dunillahi, waɗanda ba Allah din nan ba. Idan ma kun kiraye su la yamlikuna mithqala dharratin, to ba sa mallakar gurgudan kwayar zarra fi samawati wala fil ardi, a cikin sammai ko a ƙasa. To idan aka kore musu mallakar daidai da kwayar zarra ko kwayar komai, ya aka ce ba sa mallakar komai a ciki, wannan na nuna hatta ceto ma baya hannun su. Ba sa iya mallakar abun a matsayin nasu ne suna cin gashin kansu. La yamliku mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi. Abu na gaba, wa ma lahum fihima min shirk, sannan ba sa tarayya da Allah wajen mallakar abin. Su ba su kaɗai su ba da mallakarsa, kuma ba sa tarayya da Allah wajen mallakarsa. Wa ma lahu minhum min zahir, kuma su ba su awa Allah agaji ba don ya samu mallakar wani abu a cikin sama ko ƙasa. Sai ya zanto me za su tsaya su fake da shi ceto. To sai Allah ce kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la, ceto baya amfani a wurin Allah sai ga wanda Allah din ya masa izini ce duka ce. An fahimta ku? Duk wannan na nuna kore ceto din daga hannun kowa sai a hannun Allah ta'ala shi kai. Qala Abu al-Abbas, idan an ce Abu al-Abbas shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke. Abu al-Abbas ya faɗa yace nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-mushrikuna, ubangiji ta'ala ya korewa wanda ba shi ba, ya kore masa dukkan abinda masu shirka suke ratayuwa da shi. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun, Allah ya hana a ce wani yana da wani mulkin wani ba a sararin duniyan nan cewa mallakarsa ne, sai dai Allah ya ba mutum aro. Aw qismun minhu, ko a ce mutum yana mallakar rabin abin koda ba mallake shi gaba ɗaya ba. Aw yakunu awnan lillahi, ko a ce mutum yana zama mataimakin Allah wajen mallakar abin, duk Allah ya kore wannan gaba ɗaya. To yanzu mai rage kenan, sai ceto mutum zai dawa. Sai ya ce walami baka illa shafa'a, ba abin da ya rage sai ceto mutum zai ce ai yana da shiga wajen Allah, zai je samun maka fada. Fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahu ar-rabb, to sai Allah ya ba da labarin ceto din baya amfani sai ga wanda Allah ya masa izini, kama kala kamar yadda Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, wato su masu ceto ba za su ceci kowa ba illa liman irtada, sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yarda da shi. To da haka dai a takaicen takaicewa maganar da muka sha nana ta waci ne ceto iri biyu ne. Akwai ceto wanda aka tabbatar da shi a shari'ance, shi wannan yana da sharaɗa biyu. Sharaɗin farko shine izini, Allah ya yi izini ga mai yin ceton. Kafin Allah ya yi izini ga mai yin ceton, mai ceton bai saba ya karamba ni, kun fahimta da kyau? Mai ceto bai saba ya karamba ni ce zan cetuwa ne, sai in Allah ya yi masa izini ya ce je kai ceto. Wannan sharaɗin farko kenan. Sharaɗi na biyu, wanda za a ceta ya zanto Allah ya yadda da maganganunsa da ayyukansa. A maganganunsa ba shirka, a cikin ayyukansa babu shirka. Wannan baya hana mutum ya zanto yana ayyukan sako, kila yana aikata waɗansu kaba'ira, amma dai a cikin dukkan ayyukan da yake yi ko maganganunsa babu shirka a ciki. To dukkan wanda maganansa ba shirka kuma aikinsa ba shirka, to wannan Allah na yin izini ga ɗaiɗaikun irin waɗannan domin a cece su. Yanzu sharaɗa nawa kenan ake da sojan ceto? Guda biyu. Sharaɗin farko izini, sharaɗi na biyu fa yarda da wanda za a cetar. To kaga a nan gurin, idan ka kafa wani kace zai cece ka, ka yi ƙarya ta ɓangare guda biyu. Ɓangare na farko da ka ce wani ɗin zai ceto, ba a tafi kiyama wallanta na ka san yana cikin waɗanda za a yi wa izini. Ba ka da wata aya a ƙur'anance ko wani bayani daga annabi a hadisance da aka nassanta sunansa cewa zai ceto. Yanzu kai ne ka naɗa shi da kanka, yanzu ka ƙarya kai. Na biyu kuma ka ba kanka tabbas cewa Allah ya yarda da maganarka da aikinka, kai ba ka shirka. Tun kafin ka kai ga mutuwa ka san yaya gobanka ko jibinka za ta zo da shi. Yanzu mutum ya yi ƙarya ta ɓangare nawa kenan? Ta ɓangare biyu. Yayin da duk ya naɗa wani mai ceto tun daga nan gurin, ya ce shehi wani zai cece shi, wali wani zai cece shi, ya zo maka da shi ta ɓangare biyu. Ta ɓangaren naɗa waliyan, ta ɓangaren kuma ya sa kansa cikin waɗanda za a ceta. Sa waliyinka ya zama mai ceto, wa ya ce kuma kai za ka zamanto cikin waɗanda za a ceta ɗin? Sa kai ka zamanto cikin waɗanda za a ceta, wa ya ce maka waliyinka yana cikin masu ceta? Ina fatan kun fahimta da kyau. Wanda aka nassanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam. To kuma annabi ba za ka ce wato wannan naku ne ko in ɗarika ka ɗaku, in ɗarika ka za ku kaɗai ba. Annabi na kowa da kowa ne. Dama wali ne kuka fake kuka ce shi wannan naku ne, ko in ɗarika ka za kuna da waliwa ne. Wanda bai bi shi ba zai samu kaza ba. Annabi kuma na kowa ne. To annabi ne yake da garanti kamar yadda za mu zo mu bayyana nan gaba. Shi kuma wannan baya da garanti. Ina ba da mahimmanci da kyau. To kaga a nan gurin shi yasa wato ainihin kuskure yake shiga cikin itikadin masjidu. Duk wanda zai yadda akwai ceto kace kwarai akwai ceto, tabbatacce ga sharaɗansa guda biyu. To wanda zai iya cewa wannan sharaɗa guda biyu a ina suka zo, sai ce cikin Qur'ani. Dan Allah ce manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ba wanda zai ceto a wurinsa sai da me? Sai da izininsa. To wannan izini ya riga ya bayar ne a baya ko zai bayar nan gaba? Zai bayar nan gaba. To yaya za ka yi kasancewa da wani suna cikin waɗanda za a bai mu izinin alhalin ko ba ka da aya ko hadisi kan haka? Kaga sai an je can. Idan ka ce kyautata masa zato muke dan naga bawan Allah ne, sai mu ce dukkan kowane mummuni ma muna kyautata masa zato, shi ma kila zai ceto. Kai ma ka kyautata kanka zato, kai ma za ka yi ceto. Ba haka wani haka yi kamata abin ya zama ke ashe ba mai yin ceto sai da izininsa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah, dole sai in Allah ya izini. Wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah. Kaga dun nan gurin hujjoji ne da ke nuna ba a yin ceto sai da izini, wato sharaɗin farko kenan. Sharaɗi na biyu yarda da wanda za a ceta. Ayyu wa la yashfa'una illa liman irtada. Ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi. Ayyar illa min ba'da an yazana Allahu liman yasha'u da kome wa yarda. Ayyar cikin suratu Taha yawma idzin la tanfa'u shafa'atu illa liman azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya law ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wannan sharaɗa guda biyu ga sunan a Qur'anance sune sai da sune ceto zai zama tabbatacce. Wannan shine ceto wanda yake tabbatacce wanda ya hada sharaɗan nan guda biyu. to wanda yake korarre wanda shari'a bata yadda da shi ba shine dukkan ceton da ya rasa waɗannan sharuɗa guda biyu. Shine mutum ya zo ya kafa wani cewa na zai cece shi tun daga nan gurin ba tare da ya samu tabbas ba, ko mutum na aikata shirka ya ki yin ibada ya ki gyara alaka tsakaninsa da Ubangiji ya fake da cewa wani zai cece shi gobe kiyama. To irin wannan tunanin wato ainihin mutanen Makka na lokacin Annabi kenan da suka bijire masa sun ki yin aiki sun dogara cewa za a cece su. Wannan su ne abinda ayoyin Alkur'ani suka yi ta nunawa, suka makale suka ce wani zai cece su, wani zai cece su. Allah ya nuna waɗannan ɗin da kuka ce za su ceto ba su da komai, har ya nuna waɗanda suka fi su ma kuma su ma ba su da komai ta fuskar ceto, to wallatana su. A fara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, sai ce me alakumuz zakaru wa lahu al unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Duk aka faro da lati da uzza ba su da komai, aka zo kan mala'iku masu matsayi din aka ce suwa ba za su ceto ba, to na ga lati da uzza kuma. Malaka fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha almushrikuna, ceto irin wanda masu shirka suke zaton samu, hiya muntafiyatun yawmal qiyama, irin wannan ceton korarren ceto ne wanda babu shi gobe kiyama. Kama nafa'al qur'an, kama yadda qur'ani ya kore wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bi shafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushfa. Sannan annabi sallallahu alayhi wa sallam ya bada labari shi kansa annahu ya'ti zai zo ranar tashin kiyama, fa yasjudu li rabbihi ya sujada ga Ubangiji, wa yahmaduhu ya gode ma Ubangiji da dangogin yabo irin waɗanda bai taɓa sanin su ba, shi ma sai a ranar Allah zai sanashe shi. Malaka la yabda'u bi shafa'ati awwalan, shi ma ba zai fara da ceto ɗin ba sai ya yi wani abu a wannan lokacin tukuna, shi ma wanda yake da tabbas mai garanti ɗin kenan. Thumma yuqalu lahu ya faɗi ya yi sujada, sai a ce da shi irfa'a ra'sak, dago kanka daga sujada, wa qul yusma faɗi za a saurari maganarka, wa sal tu'ta roki za a baka, washfa tushaffa nemi ceton za a baka ceton. To wannan hadisi kenan ya fayyace mana da Annabi zai yi wannan, to wani hadisi kuma ya nuna da wani da wani su kuma za su, muna nan muna jira mu ga an kawo shi. Wannan hadisi ne mai tsawo, Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi. To wanda suka tayar da generator sun ce man da ke ciki ba zai fi minti 10 ba ko minti 15 zai kare, da haka in dai akwai waɗanda suke a shirye za su taimaka da ko galan ko rabin galan daga cikin motocinsu ko mashin ɗinsu, to sai su taimaka tun kafin ya abin nan a samu a hannu tun kafin generator ya tsaya. In kuma har ya tsaya ba samu ba, to shikenan sai dai mai kiran sallah mai sallah sai sati na sama, in Allah ya kai mu. Wa qala Abu Hurairata lahu sallallahu alaihi wa sallam, Abu Huraira ya faɗa ga manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace man as'adun nas bi shafa'atika, wane ne mafi arzikin mutane wajen dacewa da ceton ka ranar tashin kiyama? Qala, sai Annabi yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, wanda ya faɗi la ilaha illa Allah da ikhlasi a zuciyarsa, ba da munafunci ba, ba da nifasa ba, tare da ikhlasi baya shirka, to wannan shine zai dace da cetona. Yanzu nan gurin a fakaice sharuɗa guda biyu na ceto duk sun haɗu cikin wannan hadisin, a wancan hadisi na farko da wannan na biyu, kamar yadda suka haɗu a ayoyi. Domin sharuɗi na farko shine neman izini ko, to Annabi ya nemi izini kenan. Da ya zo bai zai cewa a ceto wani ba, sai ya faɗi ya sujada ga Ubangiji yana taimawa Ubangiji, bai tashi ba sai da Allah ya ce da shi mai irfa'a ra'asak wasal tu'fa washfa tushaffa wa kul yusma wasal tu'fa washfa tushaffa, har sai da aka ba shi wannan izinin sannan ya tashi. To kaga wannan mun samu cewa annabi ma ba zai ba sai da aka yi mai izini, mun samu sharadin farko. To sharadi na biyu shine a cikin hadisin Abu Huraira. Abu Huraira ke tambayar annabi wai zai je shi tanka, ya ce kowa da kowa, sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. To wanda ko yake da ikhlasi cikin zuciyarsa shine wanda Allah ya yarda maganganunsa da ayyukansa. Kamar yadda muka faɗa, wannan baya hana yayi aikin sa, ko sai dai ba shirka cikin al'amuransa, sannan ba nifaqa ba munafiki ta tare da shi. To kun ga duk sharada guda biyu sun tabbatu a Qur'anance a hadisance. فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ. مالي يتي ونن تيتو ينا تبتا نيغا ما أبوتا إخلاصي بإذن أبنجد. وانا حديثنا أبو هريرة كوينة سكين بخاري حكا إمام أحمد ياروي توش حكا ابن هبان. فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. إِنْ وَنَنْ تَيْتَنْ بَايَا تَبَّتُوَا غَوَنْدِي شِرْكَ دَ اللَّهِ. Wanda ya shirka da Allah ba zai dace da samun ceto ba, ko yayi da'awarsa kawai zai zanto da'awa ce. To duk irin wannan ceton shi ne wanda Allah ke korewa na mutanen da suke shirka. An fahimta ku? Shi ne wata ku yawon latiji na sun'an da sun sai an wala ya kubalu min ha shafa'atun wala ya kazu min ha adalun wala hun yin saro. Wazarin lazina ta kazu dinahun la'iban wala hawan وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم هناك دك ونن سيتوني إرن وندا ما سيشركا سكي أبنى شيني الله يقولي وان ثم بسيتين سيتوكم شيني آية. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. حقيقة ننسي توتبت التيشيني وبنجزي تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص شيني ونديكي سوكد فللانسا بسا جماسو إخلاصي وطن دسك متو دتككين توحيدي waɗanda suka mutu babu nifaka tare da su, babu shirka tare da su. Fa yaghfiru lahum, sai Allah ya gafarta musu zunubansu. Bi wasitati du'a'i man azna lahu, ta hanyar addu'ar wanda Allah ya yi izini gare shi an yashfa cewa ya yi su. Li yukrimahu, domin Ubangiji ya girmama shi ya karrama shi. Wa yanala maqamal mahmud, dan ya dace da matsayi din nan wanda yake mai girma abin yabo. Wato ceto kenan ya kunshi girmamawa ta bangare guda biyu, bangaren wanda aka ba ceto cewa je kai ceto, da bangaren wanda aka ceta. Wanda aka ba shi ceto, Ubangiji na bayar da ceton nan ne don ya nuna matsayin wannan mutumin da aka ba ceton, da cewa ya fi sauran mutane daraja da fadala wajen Allah. Wanda kuma aka ceta, Ubangiji na nuna ya kai wasa gare shi, dangane da cewa da fa shi mai kuskure ne, ya cancanci azaba, amma yanzu Allah ya masa rahama ne, ya yi masa gafara. Wato girmamawa ce ta duka bangarori guda biyu, bangaren wanda aka ceta da bangaren ko mai yin ceto. Fashafa'atu allati nafaha alquran, amma ceto irin wanda alqurani ya kore kuwa shine ma kana fiha shirkun, shine ceton da ya kasance akwai shirka a ciki. Ta yanda zaka ce wani mai ina yin ceto kuma sai ka rinka roƙon sa ceton tun daga nan gurin. Yanzu kaga ya tabbata a hadisance a qur'anance annabi zai ceto. To amma duk da haka idan ka roki annabi ceton tun daga nan gurin ka roki shi, to ya zanto kana yin ibada kenan ga shi annabin, ka yi shirka kenan. Idan kana so ka dace da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda za ka yi shi ne sai ka yi haƙiƙanin imani da Allah da haƙiƙanin imani da manzon Allah ɗin, kuma ka tsayu a kan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda duk ya ce yi sai ka yi, abinda ya ce ka bari sai ka bari. Wannan baya hana ka yi addu'a ka roki Allah, ya Allah sani cikin waɗanda annabi zai ceta. Amma tun daga nan gurin kana cewa cece ni ya baban Qasim, cece ni ya baban Qasim, ya zanto ka roki annabi kenan, ka yi shirka. Don haka ranar tashin kiyama baka cikin waɗanda za su dace da ceton shi annabi. Don an tambayi annabin man as'adun nasu bi shafa'atika, sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, wanda kai yanzu la ilaha illallah ba ta zanto ba khalisan min qalbika, tunda ka roki annabi kai shirka ke. Ina fata an fahimta da kyau. To kenan abin da yasa ceto shirka ke shiga ciki, kyautata da san cewa wani zai ceto, ko wali wani zai ceto, ko mala'ika zai ceto, sai wanda ke so a cece shi kuma sai ya rinka roƙon mala'ika, ko ya rinka roƙon gunkin, ko ya rinka roƙon waliyin su kan cewa wato samu cikin cetonka ya wali wani, samu a damanka, kar a kula da mu, a yi menene da sauransu. To wannan duk shirka ce. To irin wannan ceton shi da Qur'ani ya rusa ya ce baya nan, kuma baya da tasiri a gobe kiyama, ko mai shi ba zai ci more su ce ba. ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع ده haka ne sai Allah ya tabbatar da ceto bi iznihi, cewa zai tabbata da ta hanyar iznin sa fi mawadi a wurare daban-daban. Wa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi kuma ya bayyana cewa annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas, ai ceto baya tabbatuwa sai daga mabuta tauhidi da kuma ikhlasi, sune waɗanda ceton za su iya cin morir ceto idan an tashi ceto. Wato kenan dai wannan bayani, wannan babi ya nuna mana ababai guda biyu. Farko akwai ceto shar'antacce wanda shari'a ta san da shi tare da sharuddansa. Na biyu akwai ceto na masu da'awar ceto wanda shari'a ba ta san da shi ba, wannan kuma rusasshe ne. Da haka ayoyin Alkur'ani da suka rushe ceto suna rushe irin wancan ne wanda mushrikai ke da'awarsa. Ayoyin da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da wanda shari'a ta tabbatar da shi ne mai sharta guda biyu. Da haka da waɗancan ayoyin da waɗannan babu sun karo da juna. Idan mutum ya fahimci ceto karkashin ayoyin farko wanda suka rushe ceto gaba ɗaya, to sai bi mazhabin Mu'tazilawa wanda suka rushe ceto suka ce babu. To shi ne mazhabin da waɗansu suka ringa bi a Kaduna, waɗansu malamai da ke can Kaduna suka yi ta cewa babu ceto, babu ceto. Suka yi ta koro ayoyin wata ko yawman latar ji nafsun annan sun ce an wala ya kowal min haka fa'atun wala yi kazu min haka adalun wala amin tsaron laisa alhamdulillahi dunin lahi wali yin wala shafi wa yin ta adal kulli adal la yi kazu min ha la tuguni ta fa'atun. Duk suka yi ta rushe ceto gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa. To wannan yan bid'a ne su ma. Mu'tazilawa, Khawarij, su suka fara wannan da'awar a duniya. Sai kuma waɗanda suka fake da ceto, su kuma suka ƙi yin aiki suka fake da ceto, su suma wannan ƴan bid'a ne. Ahlus sunna waɗanda suke tsakatsakiya su ne suka rushe irin ceton da Allah ya rushe wanda akwai shirka a ciki, suka tabbatar da irin ceton da Allah da manzon suka tabbatar wanda ke da sharta guda biyu. Ta hanyar haka sai ka zanto ka yi imani da waɗancan ayoyin a yadda ya dace, ka yi imani da wannan ayoyin a yadda ya dace. Amma in ka shiga ɓangare ɗaya, to za ka rushe waɗansu ayoyin kenan. In ka ɗauki ɓangaren rushe ceto, ya za ka yi da ayoyin da suka kawo na illa min ba da an yi zanen lahu liman ya sha a wuyar ba, wala ya shafa wani illa liman su ba, manzan lalzi shafa wani da illa bi izniki. To da yake ɗan bida'a ɗan bida'a ne, in ya so gina bida'a sa ko mai zai sai su yi ai wannan illa ɗin wai istimrariya. To duk a dahau ba illa istimrariya tun da aka kiro na hau zuwa yau. Amma ɗan bida'a sai kikiro abinsa, baya jin kunya, baya jin tsoron Allah, baya jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai ce wai illa istimrariya, wannan istisna'in wai babu, wai manzon da zai shiga inda wai illa bi izini, waye zai ce to ai sai inda izinin su, to kuma izinin babu shi, zai a fassara aya haka. To wannan wanda suke rushe ceto daga farkonsa har ƙarshensa kenan, wannan ƴan bid'a ne. Wanda kuma suke tabbatar da shi ga kowa da kowa, su ma kuma ƴan bid'a ne. Tsakatsakiya shi ne waɗanda suka tsaya suka tabbatar da tabbataccen, suka rushe rusaccen. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, suka zanto al'umma ta tsakatsakiya. Ina fata an fahimta. Ƙarin bayani dai game da shi ceto ɗin, ya kasu kashi biyu, manya-manyan kashi guda biyu. Akwai keɓantaccen ceto wanda ya shafi manzon Allah shi kadai, shi ne zai yi shi kadai. Kashin farko daga cikin wannan wanda ya shafi manzon Allah shi kadai yana da nau'ika guda uku. Nau'i na ɗaya daga cikinsu shi ne ash-shafa'atul uzma, babban ceto wanda shi ne makura ta fuskar ceto. Abinda zai faru bayan an tara mutane a gobe kiyama, kafin ayi hisabi, an kusanto da rana kusa da kawunan mutane, kawunan mutane na tafarfasa, kowa yana cikin jin, yana cikin gumi, ya lullube shi gwargwadon aikinka, gwargwadon sauki da zaka samu na gumin ko yawansa. Akwai wanda gumi iyakacin malwalanta, akwai wanda iyakacin gwiwa, akwai wanda iyakacin kirji, suna yawo cikin gumin. A wannan lokaci mutane za su dunguma su tafi wajen Annabi Adam alaihi salam su ambaci keɓantattun abubuwa da yake da su. Ya Annabi Adam, kai ne Abul Bashar, baban kowa a duniyan nan, kai ne dan Adam na farko. Na biyu, kai ne wanda Allah ya sa mala'iku suka masa sujada, wato kaga wani abu na biyu da Allah yake banta Annabi Adam kinne. Na uku, kai ne Allah ya halitte shi da hannunsa. Duk cikin mutane ba wanda Allah ce ya halitte shi da hannayensa sai Annabi Adam. Dan yace Iblisu, ya Iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Duk sauran mutane kun fa yakun ne, amma Annabi Adam da hannayensa Allah. To dan haka ga shi tsananin da ake ciki, ka zo mana ayi ceto, Ubangiji yayi hisabi wanda zai tafi wuta da wanda zai tafi aljanna tafi a wuta. Annabi Adam ya ce, me zan je in faɗa, ni da aka hana ni cin bishiya na ci, nafsi 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 nafsi. Annabi Adam zai ce, ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Sai mutane su garzaya, sai wurin Annabi Nuhu, shi ma su faɗi mazayatin da yake da su, su ce, kai ne farkon manzanni a bankasa, kafin ka ba a taɓa turo wurin manzo ba sai kai. Saboda ga halin da ake ciki, a yi hisabi, ka je kai mana ceto, a yi hisabi, kowa sayin da yi nufa. Annabi Nuhu ma ya ba da hanzari irin da ke ce, ni da na roƙi Allah abinda ba ni da ilimi a kansa, na ce, rabbi inna bini min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta hukmul hakimin. Allah ce, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghayru salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Kar ka roƙi ni abinda ba ka da ilimi a kansa. Yace, ni da na roƙi abinda ba ni da ilimi a kansa, in dai cewa Allah ne, nafsi 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 nafsi, ni ma ta kaina nake. Sai mutane su garzaya kuma wajen Annabi Ibrahim, shi to kai kuma kai ne khalilullahi fil ardi, saboda haka ka zo ka yi ceto, shi ma ya bada uzuri. Sai a garzaya wajen Annabi Musa, a ce, kai ne wanda Allah ya wa magana kai tsaye kai da shi. Wa kallama Allahu Musa, ya baka rubutaccen littafi, ya keɓance ka da risalansa a tsakanin mutanenka. Yace, ya Musa, inni safaytuka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin. Zo ka yace, to shi ma ba da uzuri, yace shi ma ga abin da ni da yake san kai. Mutane su garzaya wajen Annabi Isa alaihi salam, sai to kai kuma kai ne kalimullahi, kai ne kalimatullahi allati alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Kowane annabi sai an yi masa fadanci da wani keɓantaccen abu da yake da shi, wanda sauran ba su yi tarayya da shi ba. To Annabi Isa shi ba zai ce ga na laifi kaza ba, bai ce laifin komai ba, sai ce, a'a, ku tafi wajen Annabi Muhammad. Kullu dhi ghafara Allahu rabbuhu ma taqaddama Allahu lahu rabbuhu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta, shine wanda Allah ya gafarta masa gaba da baya na komai na shi. Ku tafi wajen sa. Ana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce, ana laha, ana laha, wannan dama na wane, wannan dama na wane. To kaga wannan shine ake kira ash-shafa'atul uzma, shine sai Annabi zai faɗi ya sujada, ya yi ta yabon Allah da kalmomin yabon da bai san su ba shi ma sai a wannan rana. Sannan Ubangiji ya ce, irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa shfa tusaffa, kamar da makaranta a baya. To wannan ceton shi ne ake kira al-maqabul mahmud, da Allah ya ce, wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wannan hadisi na cikin Bukhari kuma da cikin Muslim, ghaya ta sahiha kenan, hadisin Abu Hurairah. To wannan keɓantaccen ceto ne wanda Annabi kaɗai ke da shi. Yanzu a nan gurin abinda za mu koya daga ciki na darasi, mu duba matsayin manyan annabawan nan. Kowanne an ji an roƙe shi cewa ya zo ya ceto, kuma kowa ya san yana da fada ɗin cikin annabawan, dukkansu ai kowa na da fada wajen Allah waɗanda aka roƙa ɗin, amma kowa zai ce me, nafsi nafsi. Amma tare da haka ko alkhawas alkhawas, waɗansu waliyai su ba su ba sa cewa nafsi nafsi, kowa su za su yi ceto kai. to shi yasa su masu bid'a sun san zaka kalubalance su da wannan hadisin sai suka yi dabara suka ce to ai kai ne baka sani ba su annabawan matsayin su ne bai kai ba su waliyayya kai ne shine sai su kora maka wannan baitin maqamun nubuwati fil barzakhi wa yaqar rasuli wa dunal wali sai ai matsayin annabawa a barzahu wato waikar rasuli sun dan dara manzanni kadan dunal wali amma ba su kai waliye ba kuma to waye a sama kenan gaba daya waliye sannan sai wa sai annabawa sannan sai wa sai manzanni daga kasa to ka ga wadannan dun manzanni ne da haka in ma an hana su su wadannan nasu za su samu shiga tunda suna sama da su shi yasa duk a kullun haka suke tafiya suna da in sun fada ba a can gurin dan su je can gurin su sai kaza ne sai su fadi shi anan dan idan an je can gurin su sai kaza to kun ga wannan shine ke bantaccen ceto da ya shafi annabi wanda annabi Muhammad ba wanda zai wannan har cikin annabawa gaba daya an fahimta da kyau na biyu shafa'atuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha bayan mutane sun hau siradi sun haye karshen siradi shine sai a ji a shiga aljanna to kuma sai a ji a tarar da kofa a rufe ga an zo kofar aljannan a rufe nan ma sai annabi ya ce to a bude sannan kowa ya shiga akwai wani dogon hadisi wanda Ibn Jarir Tabari da Abu Ya'la suka kawo shi amma dhaifi ne wanda yake fayyace dalla dalla dake dake na wannan cutan sai dai malamai suna kafa hujja da hadisin Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana awwalu shafi'in fil janna to sai su kafa hujja da shi wajen wannan cutan da bi cewa shi ma na annabi da shi kadai wadansu ma suna kara karfi da ayan da ubangiji madaukakin sarki ke cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha suka ce wawu din nan wa futihat abwabuha ai wa shaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama futihat abwabuha sai da annabi ya ce to sannan sai a bude kofar kenan sai suka fahimta da wancan hadisi na Muslim kuma su kara masa karfi shi yasa suka ce a can gaba a kofar wuta da aka ce wasiqal ladzina da aka ce wasiqal ladzina kafaru kai kafin wannan kai da aka ce wasiqal ladzina kafaru la jannama zumaran hatta za jawha futihat abwabuha babu wawu dama da an je kofar abu da take ta kada ta wanda ya shafi kowa da kowa to wannan kun kace ban kashi da farko kenan wanda annabi kadai ya shafa ko to kashi na biyu wanda sauran masu ceto za su samu annabi da sauran mummunai na iya shiga ciki sai dai wannan sauran mummunan ba a san ba su waye ba sunan kowa dan haka ganganci ne ka zo ka ce da wani da wani to wannan kuma daga cikinsu shine kamar mutumin da ya aikin sako wanda ya cancanci a yi masa azaba da wuta sai ɗan uwansa mummune su cece shi to wannan tun daga nan duniya sukan iya ceton ɗan uwansu ɗin hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi yace ba wani mummuni da zai mutu a samu mutum 40 su tsaya za su yi masa sallah suna masu roƙon ubangiji ya tsamar da shi daga azaba suna neman ceton sa face sai Allah ya ba su ceton matuƙar wannan mutum 40 din ba sa shirka to yanzu a nan wurin kaga sharadin cin moriyar irin wannan ceton cin moriyar irin wannan addu'ar shi ma sharadi ne guda biyu shi mutumin ya zanto musulmi dan annabi ya ce ba mun musulmi ya mutu wanda ko ya mutu yana shirka kaga ba zai ce wannan moriyar ba na biyu waɗanda za su yi masa sallah ɗin su zanto duk masu tauhidi dan yace fa yaqumu ala janazatiha 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a zanto tantagaran ahlus sunna da ba sa shirka mutum 40 zuwa abin da ya sama ba shirka ba bid'a arba'in zuwa abin da ya sama to shi ma nan zai ci moriyar abin nan to kaga wannan shine amfanin da malamai suke cewa wato yana da kyau ko da wani lokaci ka kasance tare da yan uwanka musulmi su san ka duk yadda tsanani ya tsanani kada ka koya akidar ka kana yi kai kadai
Allah a kalli ka cin muriyar addu'ar ƴan uwanka mu ne bayan ka mutu. Wannan ko ba za ka cin muriyar addu'ar su ba sai in sun yi ne, sai in sun san ka. Yanzu yayin da duk ake haɗuwa da ɗan uwa a nan wajen karatu a wannan masallaci, ko a Beirut Road, ko a masallacin Bayero, ko a masallaci kaza, ko wuri kaza da aka san ƴan uwa suna haɗuwa, aka ce wane ya rasu, sai ka ji kowa na ce masa addu'a. Duka ji kowa na kokarin aje wurin jana'izar da shi, sai ka samu taron mutanen kirki waɗanda suke kokarin mai santa shirka, mai santa bid'a, su ne suka gungu a kan gawarka wajen yi maka sallah. To wannan ba ƙaramin riba ba ce za ka yi. Dai in an samu mutum 40 zuwa abin da ya sama, suka roƙi Allah, suka ce ya Allah gafarta masa, matuƙar kai ba ka shirka, su ba sa shirka, duk saɓanka za a gafarta maka. Da sai Annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim. Wake da shinkafa kuma mutum 40 da wanda ba sa shirka. Ga yadda ga nan ba da ka hada wake da shinkafa ba su shirka da marasa shirka da masu bid'a da yan bid'a. Ko an nabi da yan bid'a in dai ahlus sunna sun fi yawa cikin. An tsiri ba. In dai an samu ahlus sunna 40 to ai su ne ake kirgawa dama. Kun fahimta ko? To kaga wannan kowa zai amfana da shi. Na biyu, al-shafa'atu fi man dakhala an-nar an yukhraja minha. Akwai ceto na wanda ya shiga wuta saboda zunubinsa, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu masu ceto ke fito, kamar Annabi da sauran annaba ko waɗansu salihan bayi da ba san ko suwaye ba nan gobe kiyama. Wannan hadisi masu tarin yawa sun taru akan su, gaba ɗayan sahabbai sun yi ittifaki akan wannan, ba wanda ya saba kan wannan sai Mu'tazilawa da Khawarij. Nau'i na uku wanda shi ma ceto ne wanda zai iya shafar kowa da kowa, wato kowa na iya yin sa ba a san ba suwaye duk dai mummune ana sa ran su zaman to masu yin sa, shine ceto a cikin aljanna. A cikin aljanna ma ana ceto. Wannan bene na ɗaya ka zo ka same shi, kuma kana bene na uku ka ce ya Ubangiji a iso da wani inda muke. Sai Ubangiji Ta'ala ya karɓi abin ka sai a iso da shi, don kai ba za a soko ka ba, don an soko da kai ya rage maka matsayi. Amma shi idan Allah ya ba shi ba komai, falala ce daga Ubangiji, to sai ka nemi ceton wanda yake kasa din, sai a ƙara kai maka da shi sama, a ƙara maka matsayi saboda kai. To wannan mummuni za su ce moriyar wannan gobe kiyama. Akwai aya a cikin suratul Tur da ta yi ishara zuwa ga wannan, wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi'imanin الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله سبحانه وتعالى سكي إيمان سكي أيتي نجري سيكون ذرية سواء أنت زي كل شيء سوما سكي إيمان سكي أيتي نجري سيدي سواء أنت زي أيتي إرن ما هي فنبا ما هي فنبا كان بين سما كان سنا بين كسر دي أنا تجين الجنة. الله سي الحقنا بهم ذريتهم سيكون سواء أنت مكي مسو hada firsu wa ma alaknahum min amalihim min shay, ba za mu rige wa iyayen ko iyayen wani abu na aikin su ba, dan da za a yi kasar iyayen ka za a rige musu matsayi. Kullum da indima kasaba rahi. To irin wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ceton da ya nema ga Abu Salma kenan, yace Allahu baghfir li Abi Salma warfa'a darajatahu fil bahadiyyin wa afsih lahu fi qabrihi ونور له فيه وخلفه في عقبه. tun daga nan gidan duniya Annabi ne ya roƙi wannan, ya nemi wannan ceton ga Abu Salma, yace ya Allah kai gafara ga Abu Salma, ya Allah ka ɗaukaka darajarsa a can sama cikin shiryayyu, ya Allah ya yalwata masa kabarinsa, ya Allah ya haskaka masa kabarin, ya Allah ka zame masa halifa cikin zuriyarsa, kasa to zalta koda bayan mutuwarsa. Wato iya addu'a irin ta Annabi, komai wannan an gama komai kenan, dace wannan me ya rage ba roƙa ba. To wannan hadisi shi ma hadisi na Ummu Salma kenan, yana cikin Sahih Muslim. To da haka dai kun ga kasusuwan ceto yadda suke, da wanda suka shafi Annabi kaɗai, da kuma waɗanda sauran al'umma suna ciki. Wanda suka shafi Annabi kaɗai guda uku ko ash-shafa'atul uzma da shafa'atuhu fi amri Abi Talib da kuma shafa'a fi dukhulil janna, wannan sun shafi Annabi shi kadai. Sauran wannan kuma shafa'a da sunan cewa yiwa mutum addu'a shine lokacin mutuwarsa, a zuwa sai a yi masa sallah, ko bayan an binne shi a tsaya a roƙa masa gafara, in auren sallah aka sa mutum 40 san ma wajen addu'a guda 40 dai duk yadda aka zuwa abin da ya sama to suka roki Allah Allah zai karbi sai ta an bayyana ku shi yasa yana da kyau mutum yan uwansa su san cewa lallai na kan sunna kar ka koye sunna idan kana cikin ta ka fito ka bayyana yanzu wani barasa yake sha kuma yake gasar shan barasa baya jin kunya sai kai kana bin sunna ranar sai ka ji kunya kuma wani barna yake dan daba ne sunan shi dan daba sunan shi dan farauta baya jin kunya ne bayyana shi dan daba ne dan farauta ne wani dan da doko ne baya jin kunya ne sai shi dan da doko ne sai kai kana sunna ranar sai ka ji kunya dan da ni ne da ka ji kunya me bid'a baya jin kunya sai shi bid'a sai shi ko kuma kai sai kana sunna kuma sai ka rinka boye boye menene za a yi maka a ciki da zaran ka jure ba abin da za a yi zagi ne na farko za a yi sai kuma a yi kuma sai a gaji kuma sai a daina idan da jiya sai ka jiya zagin ba a yi a gaban ka da ka so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga sunan ga sunan a sai ka riga ka gama da suke ga sunan مسائل اتكن wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayat mun fahimci tafsirin ayoyin nan da ya kawo su nau'ika guda biyar ta farko har zuwa ta biyar athaniya na biyu sifatu shafa'atul mamfiya mun fahimci siffa na ceto wanda Allah ya kore ceto wanda Allah ya kore shine ceto na masu shirka waɗanda suke roƙon waɗanda suke tsammanin masito ne sai su rinka roƙon suna bauta musu tun daga nan as-salisatu mas'ala ta uku sifatu shafa'atil musbata sifa na ceto tabbatacce wanda muka ce yana da sharuɗa guda nawa biyu ar-rabi'atu mas'ala ta hudu a wannan babi zikru shafa'atil kubra ambatan babban ceto wa hiya al-maqamul mahmud shine al-maqamul mahmud wanda mun ambace shi cikin hadisi الخامسة مسألة تبير صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم صفة أجندة النبي زي إذن يزوني من تيتوتن وأنه لا يبدأ بالشفاعة باوكرة زي تاسبني تي أتيتوان يا أبنجدي بل يسجد أبنجد زي سيني زي سجد فإذا أذن له شفاعة شفاعة إذن أن باك إذن سننكم سيني من تيتوتن دول دي منزل زي شفاو عنده إلا بإذن هكذا السادسة مسألة شدة من أسعد الناس بها وانين يفكوا داتي وادتي ثم ذا الله سينوا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وان دي متو بايا شركة بايا بدعة يساري ينا تكنتي ثم ذا الله ينزع ننظرين كنن كودا أنت بتر دولي وانا دولي وانا دولي وانا ذاتي كتو sai ce sallamna jadalan mun sallama dan mu ji dadin musu da kai za su yi ceto amma da su da annabi wai zai fi dacewa da ceto manzon zai dace da ceto sai ce to da ka samu kanka cikin ceton manzon Allah da ka samu kanka cikin ceton wancan wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatan waɗansu ka'idoji da ya wuce ikhlasi shikenan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi matukar ka tsare baka shirka baka bid'a to shikenan ka sa rai cewa kana cikin waɗanda annabi zai ceto su in ko kana cikin annabi wanda zai annabi zai ceto su to kowa ba zai ceto kai kyale ka an bayyana ku as-sabi'atu mas'alata bakwai annaha la takunu liman asharaka billahi wannan ceto baya amfani ga wanda ya shirka da Allah as-saminatu mas'alata takwas bayanu haqiqatiha mun fahimci bayanin haqiqanin ceto shine muka ce bayanin haqiqanin ceto shine ubangiji na yin falla ne ga shi mai ceta ya karrama shi sai ba shi ceto dan yana matsayin sa sama da na saura kamar yadda ubangiji ke yin rahama da yafiya ga wanda za a ceta cewa kai mai laifi ne amma kuma gashi Allah ya yafi maka an fahimta ku to abinda muka faɗa ne dai ubangiji shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba har sai kuma Allah shi ya tsaya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ya halatta a kirayi mutum da suna Rashid ko Malik maimakon a ce Abdul Rashid ko Abdul Malik in mutum sunansa Abdul Malik ko Abdul Rashid to ba ya dace wa a kirayi shi da suna Rashid kadai ko Malik kadai amma da aka sa mutum suna Rashid tun asali ko aka sa masa al-malik tun asali yanzu to ba a nufin kamanta shi da Allah ana nufin fadin wannan kalma a matsayin suna gare shi wannan baya zama laifi an fahimta ku wannan baya zama laifi sai dai in sunansa a Abdur-Rashid kace kawai Rashid ka take ta to shine sai zanto baka kira shi da sunansa ba ko Abdul-Malik ka kira shi da Malik kadai to sai zanto baka kira shi da sunansa ba wannan yake aka anta tunki zuman finnar da ya fakiran wannan aya Allah na cewa fa man haqqa alayhi kalimatul azab shi wanda kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansa cewa Allah zai kona shi da wuta fa anta tunki zuman finnar shin kana da damar da zaka tsamar da wanda yake cikin wuta shi ne fakiranta wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da waɗanda suke inkarin ceto ke kafa hujja da ita suka ce masu cewa za a yi ceto suna cewa idan mutum ya shiga wuta za a fitar da shi ga shi kuma Allah ya cewa fa anta tunqidhu man fi an-nar shin kai za ka fitar da wanda yake cikin wuta wato kenan kamar hadisan da suka ce za a ceto wani daga wuta wato kamar sun ci karo da wannan ayar su haka suke cewa tsamanin karantar fahimtarsa ne ya gawo don musu da wannan fahimta domin wannan a fa’anta tunki zuman finnar shin za ka yi tsamar da wanda yake cikin wuta a halin ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana munafiki ba za ka iya ba don waɗannan dukkansu ba masu ceto ba ne ba su da aliyya na ceto amma wanda duk kuwa ya mutu da ikhlasi sabo ne ya kai shi wuta to dama ba zai dawoma cikin wuta ba kamar yadda hadisan annabi suka nuna wannan shi ne sa kai imani da wannan kai imani da wannan ba da kawai ka fi kafir cewa wani bangare na ayoyin alkur'ani ba amma idan ka dauki wannan ayar ka rufe ceto da ita ka kafir cewa dukkan ayoyin da suka ce akwai ceto inda izinin Allah akwai ceto ga wanda Allah ya yarda da shi duk ka kafir cewa wadannan ayoyin sai zanto kana cikin afato ne na babu kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma za'a man yafa'al zalika minkum illa khizyun fil ayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yurduna ila ashaddi al-'adab amma Allah bi fadlin amma ya'malun ko amma ta'malun ma'ana shi yanzu mutum zai kafircewa wani sashi na ayoyi yayi imani da wani sashi na ayoyi ba sakamakon wanda yake aikata haka face wato ainihin kaskanci a rayuwar duniya kuma ranar tashin kiyama a kai shi zuwa ga azaban mafi sanni Allah ya tsare a takaice dai mazhabin yan bid'a ne hada ayoyi da ayoyi karo ko hada hadisai da hadisai karo su da sun kalli wannan aya da wannan hadisi a karancin fahimtar su akwai sun karo tsakanin wannan aya da hadisi to sai su rufe hadisin kawai su yi gaba a maimakon su zargi fahimtar su cewa su ne ba su gano ba su nemi ilimi ga wanda ya fi su to sai su ƙi yin wannan Allah kuma ya ce marfa wa darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim suka ce marfa wa darajati man nasha ay fil ilmi muna ɗaukaka darajar wanda muka so cikin ilimi kenan lalle duk ilimin ka wani ya tsara ka duk ilimin wancan wani ya tsara ka abinda ka kasa fahimta sai ka nemi wani ya fahimtar da kai amma ba kawai ka tsaya ka yadda da kanka ba ka rufe ayoyin alqur'ani kai ta hada ayoyin qur'ani karo kuma kana kafirce ma ayoyin qur'ani wannan sakamakon da zaka samu kanka a ciki shine mutum ya kafirce ba tare da ya sani ba Allah tsare mu wannan kuma yake cewa wai yana bayani dangane da ayatul kursi inda Allah yake cewa wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ard ayatul kursi da ita ce Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وما يتسي ما في جرما آية على القرآن من جرما وما في توقك دفل الله درجة آية إن كبت يكون آية با آية تفعات الكرسي فل الله أتكين آية القرآن قباء ينسو كما يدى حديثي تبتل عن النبي صلى الله عليه وسلم to kuma dan ta kunshi tauhidi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da al-asma'i wa sifat gaba ɗaya ta kunshi su ta kunshi nau'ikan tauhidin nan gaba ɗaya siffanta Allah da siffofin kamala Allahu la ilaha illa huwa, wato Allah shine wanda ba abin bauta na gaske illa huwa sai shi. Al-Hayyu Al-Qayyum shine Al-Hayyu rayayye, Al-Qayyum kuma tsayayye wajen gudanar da rayayyu shine Al-Qayyum. Domin Al-Qayyumiyya tana nufin al-ihatatu bil makhluqina ilman wa hifzan, wato kulawa da dukkan halittu ta fuskar sanin me suke ciki, ta fuskar ba su kariya, ta fuskar ba su bukatan su gaba ɗaya ba tare da an gajiya ba, shine qayyumiyya. Idan an ce al-qayyum tsayayye wajen gudanar da al'amuran bayansa, wajen lura da sama da ƙasa, inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, ma'ana ubangiji shike rike da sama da ƙasa dan kar su kauce, kar su rufe, inda za su kauce din waye zai isa rike su ba Allah ba. Wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idhnihi, kaga duk wannan qayyumiyya da yake kula da sama da ƙasa, ko ubangiji shike kula da bayi, to shine al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu kuma rayayye, to wajen siffanta Allah da cewa rayayye dole ka ce rayayye wato mafi cikin rayuwa, domin duk rayuwar da ba ta Allah ba ba cikakkiyar rayuwa ba ce ba, domin dai rayuwar mu rayuwa ce wadda take babu ta rigaye ta, sannan kuma babu za ta zo biyo bayanta. An fahimta ku? Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura, da babu dan adam sai aka samar da shi, a shekarar rayuwar ba kamalar rayuwa ba ce. An fahimta ku? Sannan bayan nan kuma zai zo ya mutu a neme shi a rasa. Hatta annabi Zakariya Allah ya ce masa, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, na halitte ka da can ko ba kowa ba ne kai, babu kai, ba a same ka ba, sai daga baya na halitte ka. Ashe kowa yana da farau, yana da karau, yana da farko, yana da ƙarfi, amma Allah shi al-hayyu ne, hayatan da'imatan azalan wa abadan. Azalan bi ma'ana lam yasbiqhu adamun, wa abadan bi ma'ana la yalhaquhu zawalun, shine ma'ana azaliyun kuma abadiyun fi Allah ta'ala. Azali wanda ba da farko, abadi wanda ba da ƙarshe, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, to shine al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum kulawa da halittu, me hujja kan cewa shine kulawa da halittu ne? Sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, gangadi baya kama shi balle ta barci, sina muqaddimatun nawmi, annawm kuma annawm nafsu, muqaddimar barci din da barcin duk ba sa gon ka samu ubangiji ko ba. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, shine yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa, abin da ke cikin sammai mala'iku da sauran halittu da komai yayi ma ke cikin sammai, wa ma fil ard da abin da ke cikin ƙasa, lahu mulkin sa ne shi kadai. To kaga ni zaka ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard, amma ba a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu, sai aka fara gabatar da lahu dan annabi ikhtisasu Allah ta'ala bi mulkiyati ma fi samawati wa ma fil ardi, ke kwantuwar Allah wajen mallakar abin da ke cikin sama ko ƙasa, duk abin da ke cikin sama ko ƙasa mallakar sa ne shi kadai. In ka ga wani ya samu ubangiji ya ba shi aro, da haka dukkan wani mabucin mulki mulkinsa ba hakikanin mulki ba ne. Mulkin Allah shi ne mulki, saboda muka ce mulkinsa ba hakikanin mulki ba ne, saboda akwai wato abinda suke cewa nuqatu dha'f, akwai ɓangarori na rauni a cikin mulkin dukkan wani mabucin mulki, yana bukatar yan security da su kare shi, yana bukatar ministoci da za su kula masa da wancan ma'aikata da wancan ma'aikata da wancan ma'aikata, yana bukatar gwamnoni da za su kula da wancan jiha da wancan jiha da wancan jiha, yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar siyasa, a fuskar tattalin arziki, a fuskar harkokin waje, a fuskar gida, a fuskar wace ce, komai dai yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar shari'a da komai da komai. Duk wannan me ya haifar da wannan? Kamala ko tawaya? Tawaya ta haifar da wannan. Shi yasa dole sai ya nemi wannan shi mai mulki in ba da Allah bane ba. Sannan da san baki bane kan karaga. Kuma sannan ba shi ne na ƙarshe ba, kuma dole kuma wani zai zo. Ko a daɗe ko kar a daɗe ko bana ko baɗi ko shekara 20 ko 30 ba shi ɗari ba, wani dai zai zo. Wannan nan ya zo ko yana da rai ko ba ya da rai, duka dai rauni ne. In kana da rai wani ya zo ya karɓa, rauni ne. Tilasta maka ake ka sauka, rauni ne. Mutuwa kai wani ya hau, duka dai menene ne? Rauni ne. Shi ne zamanin mai mulki duk inda yake. Yana sutura da rauni tare da shi, ba komai ba ne. To amma Allah shi ne mai mulki tabbataccen mulki, wanda ba ta ɗan wani lokaci da babu ba mulkin. Ko ba a yin wani lokaci da za a zo a rasa mulkin. Ba rufi. Shi ne lahu ma fi samawati wa fil ardi. Man zallazi yasfau indahu illa bi idnihi. Tunda mulkin sama da na ƙasa duk nasu ne. Da mai sayin ceto da waɗanda za a ceta duk nasu ne. A ce za a yi ceton ba tare da ya sani ba ko ya yi izini? Da haka sai ce waye zai ceto a wurinsa? Ai ba wanda ya sai ceto a wurinsa illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله يحيطون بشيء من إنه إلا بما شاء وبنجي تعالى يا سن أبن دي كي كاسن هلتو دا أبن دي زيو بايان سو معنى كاسن هلتر ميا سن مي أكي تكي بايان مطور مكو ميا سن مي سي بيو بايا ما بين أيديهم وما خلفهم يا سن جبن سو يا سن بايان سو جبن بايان تكوه سئلن هنيا جبن بايان تكاسن هلتا دا بايان مطوى wato kenan kafin halittu duniya da bayan duniya ta kare. Kafin halittu duniya Allah ya san me yake ciki, bayan duniya ta kare Allah ya san me za a yi kiyama. Wannan yana nuna gamewar mulkin Allah kenan, gamewar iliminsa. Wallahi yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wallahi yuhituna bi shay'in min ilmihi. To wannan suna fassara shi fassara biyu. Sai ce wallahi yuhituna bi shay'in min ilmihi. Bayi ba ta iya kewaye wani abu na ilimin Allah illa bi masha, sai gurgudan abin da ya so. Ma'ana ba ka iya sanin wani abu cikin al'amuran da za su amfane ka a duniya ko a lahira sai irin abin da Allah ya sanar da kai. Don kowa an halitte shi, an haife shi yana jahili. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tadhkurun. Wa kuma ba ma sanin komai, da ma san jahiliya ka halice mu, sai me? Sai abinda Allah ya so mu sani na game da abinda ake sani din. Wadan suka ce a'a wallahi hi tuna bi shay'in min ilmihi, su bayi ba sa sanin wani abu game da shi Ubangiji din, game da zatinsa, illa bi ma sha, sai abin da ya ga dama shi ne sai ya bayyana miki, ya bayyana a gayi siffofinsa, amma zatinsa ba za su iya sani ba. Wa ya taɓa ganin Allah? Duk wanda ya ce ya gani ma ƙarya yake, ko da su ba yadda za su yi sun gani ƙarya ne. Annabi Musa ce arini anzuru ilayka, Allah sai me? Lam tarani walakin inzur ila aljabal fa inna takarra makanahu fa sawfa tara. Abu Dharr al-Ghifari ya tambaye annabi hal ra'aita rabbaka, a cikin hadisin Muslim annabi ce nurun anna arahu, wani haske ya shiga tsakanin na diji, ta yaya zan gan shi? Ban gan shi ba, annabi bai gan shi ba, annabi Musa bai gan shi ba. To kuma kai sai kai ka zo wani kowane mai jeza kuma jijin ya zo gan shi, kala ga zai yi ba, ba wanda zai gan shi ba, wani wanda zai ganci. Nan tara ni haka Allah ce biki, ba za ka gani ba nan kuma ni na sai sai fa'alu kenan, wato ko da nan gaba za ka gani ba a nan duniya kenan, amma ranar tashin kiyama mun ne za su gani. To shine wallahi yutuna bi shay'in min ilmihi, ba su isa ba su kewaye da sanin Allah zatinsa din illa bi ma sha, sai dai abin da ya so su sani na siffofinsa. siffofinsa kuma gashi ya bada labarin siffofinsa. Daga cikin siffofinsa shine al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'minu har zuwa ƙarshe, dukkan wannan siffofi ne illa ga masu adalci. Sai ce wa ta kursiyyuhu as-samawati wal-ard, kursiyin Allah ya yalwace sama da ƙasa. Wato sama ta ɗaya ta fi ƙasar duniya faɗi, gaba ɗayan ƙasar duniya sama ta ɗaya ta fi ta faɗi da girma, sama ta biyu ta fi ta farko, ta uku kuma ta fi ta biyu, haka har ka je ta bakwai ta fi dukkan sauran girma. To abin da yake gaba da saman bakwai shine kursiyu, to shi kuma kursiyu ɗin nan gaba ɗaya ka tattara saman sammai ta ɗaya zuwa ta bakwai ka sa su gaba ɗaya cikin kursiyu, tamfar ka ɗauki zobe ka jefa cikin daji. Shi yasa sai Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, kursiyin Allah ya yalwace sama da ƙasa wajen faɗi, ma'ana ya fi sama ya fi ƙasa faɗi. Ka haɗe sammai ka haɗe ƙasai gaba ɗaya, kursiyu ya fi su girma. Wannan ne ke nuna wa girman mulki, girman mulki, girman ƙudura. Misali bu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. To tunda kursiyu ya fi su girma, ya yalwace sama ya yalwace ƙasa, to amma an ambaci kursiyu sai dai ka ji sunan tunda baka taɓa ganin sa ba. Sama kuma ka ɗan hango, ƙasa kuma kana raye a kanta. To saman da ta ka hango girman ta yafi ƙarfin misali a wurinka. Dan yanzu idan mutum zai kalli sama yana waje, zai bukaci sai ya tsaya kai duk inda ya kalla sama. Idan ya haka dai zai ga sama, in ya haka ma zai ga sama, ba haka bane ba? Saboda girman ta. Ƙasa kuma ga shi abin mamakin ta. Inda ruwa ke cikin yankin ƙasa, inda tekuna suka mamaye ya fi inda bil adama suke. Ka ɗauki ma cikin duniya ka gani. To idan ka ɗauki ɓangarori inda babu ruwa kuma na teku, ga kuma gulaje a ciki, ga koguna inda dai duk mutane ba sa rayuwa. To kuma ka ɗauki tsantsar ƙasa inda bil adama suke raye ɗin gaba ɗaya, ka haɗa da sauran shantan ɗin filin da ba mutane a ciki, mutane ba su ci kashi ɗaya cikin goma da ƙasa ba. Saboda girmanta, duk wannan nuna gajiyawar ɗan adam. Amma ɗan adam bai isa komai ba a cikin ƙasa ɗin, ba bai sai mallaki ƙasa ba, ballanta na yake sama. To tare da girman sama ɗin da girman ƙasa, sai ce wala ya'uduhu hifzuhuma, baya gajiyar da Allah kiyaye sama ɗin da kiyaye ƙasa, sai da ba za su samu rauni ko ta garɗa. Wa huwa al-aliyyul azim, shi Allah shi ne al-aliyyu, wato maɗaukaki. Ɗaukaka iri uku: ɗaukakan zati, ɗaukaka ta rinjaye a kan halittunsa, ɗaukaka ta girman matsayi a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi. Idan ka ce al-aliyyu kenan, al-azim ko mai girma. To da haka kursiyu kenan wani halitta ne cikin halittun Allah, wanda akwai asar da Abdullahi ɗan Abbas ya ce al-kursiyu mawdu'ul qadamaini, wato yana girmansa ya yalwace sama da ƙasa. Sannan kuma a can saman kursiyu kuma akwai wani ruwa tafkekin teku, ba wanda ya san me yake rike da shi sai Allah. To kuma a saman ruwan nan al'arfi yake, shi kuma kursiyu da ya fi sama da ƙasa ba. In an ɗauki kursiyu kuma an jefa kan al'arfi, ka raba sa komai ba, kamar ka ɗauki zobe ka jefa da shi cikin daji. To kuma Ubangiji ya daidaita kan al'arfi. Shin Abdullahi bin Rawaha yace shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqun wa anna an-nara maswa al-kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatun ghilazun mala'ikatul ilahi musawwimina. Shin na tabbatar alƙawarin Allah gaskiya ne, na tabbatar wuta makomar kafirai ce, na tabbatar wato ainihin al'arshi yana kan ruwa, na tabbatar Ubangiji kuma yana kan al'arshi. An fahimta ku? Da haka tambayar kursiyu wata mata ƙarfi zawo don mu samu fa'idar dukan don mu san girman suran. Wannan in za mu tsaya tafsirin da sallah-sallah ya fi haka, amma dai wannan zai baka fikira amma don ka san girmanta da annabi ya faɗa cikin hadisi. shi yasa mutum sai ya rika karanta da dare kullun zai kwanta barci. Annabi sai Allah zai turo ma mai gadi da zurin da kiyaye ka, wannan ba ya hana ka rufe gidanka, wannan ba ya hana ka dauki mai gadi, amma dai Ubangiji zai turo maka hafiz, la yazalu laka min Allahi hafiz. Shi wannan hafiz din da Allah zai turo maka dan mai gadi na kofar gida zai hana barayi ne shiga, amma aljanu fa to aljanu fa ayatul kursi ke aljanu fa ayatul kursi. Sai karanta suratul baqara a cikin gida, dan haka sai kai kokarin ka iya karantawa daidai, matanka su iya karantawa daidai, ƴaƴanka da sun fara magana su iya karantawa, kowanne zai kwanta barci ya karantar da ƴaƴansa wannan, su ma su ninka yi da kansu. Wannan cikin sunnonin da bai kamata mutum ya sake da su ba. Waye mai bisa wai kenan, idan mutum ya yi mafarki ya ga Annabi shi kenan ya haye. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi mafarki ya ganni to hakika ya ganni da gaske, dan shaidan baya kama da ni. Wannan ya tabbata daga Annabi, wannan haka Annabi ce, amma ba cewa idan ka farkin ka ganshi ba shikenan ka haye ka daina aiki. Wanda suka ganshi suka rayu da shi ma suka je yaki da shi suka dawo da shi ba su ce sun haye ba gaba daya, aiki suka yi ta yi tukuru. Qur'ani na saukana musu bishara, amma suna ta aiki tukuru ba su daina ba. Kuma in kana so mu gane in kai mafarki ka ga Annabi a ce ka haye, to sai mu ga kuma ka fi kowa ibada da gangan jiki ko da dukiya in kana da ita. Kafi kowa tawazu da kaskantar da kai, to alamar ka haye kenan. Amma ka yi mafarki ga Annabi ka ce ka haye, amma kuma kana tsiyarka to baka haye ba kenan. Danganin Annabin kadai ba shi ne zai ce ba za ka shiga aljanna ba, shi ne zai baka tabbas in shiga aljanna ba ya kore baka shiga wuta. Dan in haka ne waɗansu sun gashi da ransa, waɗansu sun ba shi taimako ma da ransa, duk ya yi mu'amala da waɗansu ya gaisa da waɗansu. Sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ta suka ma Annabi ya zo ya musu addu'a, ta suka yi rigarsa ji a ɗauka a yi musu rikafani da ta rigar Annabi don jikin Annabi ya taɓa jikinsu, amma duk da haka Allah ya masa alƙawarin azaba. Ka ga ba gani ba kenan, karewar gani ga shi dai rigar Annabi ce ka sata, kuma ya zo ya maka sallah, to amma duk da haka Allah ya masa alƙawarin azaba. To ko ba lafa na ka gansa a mafarki ila ko a barkin ka ka fahimta hadisin wannan, na san mai ta mana ma'anar, ma'anar wanda ga Annabi a barki to ya kai ka san Annabi ne, ba wai kawai duk wanda ka yi barki da shi a barki za ka ce yace ni ne Annabi, kuma ka ce eh lalle ka tafi kana ba da labari ai je na ga Annabi a barki, a'a yanzu kai dole dama sai in kai ka zama ahlus sunna, ahlus sunna kuma ka karanta sirar Annabi kenan, tarihin Annabi, siffofinsa na halitta, siffofinsa na ɗabi'a, wannan siffofin da suka tabbata cikin hadisai cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tsakiyar mutum ne, ba dogo bane ba, ba kuma gajere bane ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da faɗin kirji, Annabi sallallahu yana da farin, farin fuskarsa na karkata zuwa ga jaji jaja, Annabi sallallahu na da karan hanci, Annabi sallallahu alaihi wasallam farin idansa fari kal, bakin kuma baki wuluk, sallallahu alaihi wasallam yana karkata zuwa kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam gashin kansa yana da yawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi cikakken gemu da saje a hade dan bai taba yankewa ba, cikakke tas a hade yake sallallahu alaihi wasallam, kuma yana yawan san fararen kaya, kuma yana kanshi sallallahu alaihi wasallam, ko ba ya kallon mutum ya zura masa ido kwar, sallallahu alaihi wasallam idan kuka haɗa ido kuma sai ya soke idan saka, baya zura maka ido yadda zai gaji yadda kai ya sa ka rasa inda zaka sa kanka, ya ta kallon ka don zalama, baya yin haka sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan siffofin na Annabi idan ka kiyaye su sai ka ga mutum a mafarki sai ce ni ne Annabi, to wannan sai ka sa ranka ga Annabi cikin mafarki. Yanzu kana daga cikin ga dai wata bishara, amma abinda ya sa bisharar ta tsoro kai ta yin ayyuka da gani, to amma kawai sai ka ga wani mutum bayan da gemu a aske haɗarsa ta suke yace ni na Annabi, wallahi sai ɗan ne ba Annabi ne. Ko ka ga wani mutum gajere yace ni na Annabi, ko ka ga wani mutum bakin fata baki wuluk ba Balarabe zai yace shi na Annabi, wannan duk ƙarya yake maka, ce ɗan ne kawai zai yaudare ka. Ka ga wani mutum da ya kawai dai ga dai siffa dai ta sauran gama garin mutane kawai yace maka shi na Annabi, to da haka idan kana so kai mafarki da annabi ya zanto tabbas har ka gane annabin na gari ko ba shi da gani ba, karanta tarihin annabi, karanta sirarsa, ka duba sufofin annabi sallallahu cikin Bukhari da Muslim, ka duba Ishma'il al-Muhammadiyya, ka duba wanene wanin littattafai da aka wanda suke faita sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su koyi da su ingantattu sufofinsa na halitta, sufofinsa na halayya ta yau da gobe. Dai idan ka gani a mafarki ka san tabbas da ni. Amma hakko ba wani za ka zo ka gani ba, su ga wani guzu, ga wani sirka yalla da zai ce maka abin nan ya fito daga wajen can Maroko ko wata Murtaniya ya ce maka shi ne annabi, to ga nan. Wannan shi da Allah, idan ana cikin karatu aka ga ayoyi a rinka taimaka mana da fassararsu insha Allah. Wannan yake cewa yana neman bayani dangane da istighatha da tabarruki da tawassuli, wannan duk mun yi sa kasu suwan baya, sai ka nemi masu kafir sai su fanyi sai maka kafir kafir din da waɗannan bayanan suke. Tabarruki babu ne guda nan gurin ko mun karanta shi a baya, tawassuli guda mun karanta shi a baya. Haka tawassuli wannan mun sha ansawa cikin fatawa, haka kuma abin da ya shafi wato abin nan istighatha shi ma babu ne guda mun karanta shi, saboda haka sai mutum ya nemi wannan kafir din. Su kuma su kasar dabarar da ya kamata su rinka yi don su sauka kasar su kuma kasuwancin su shi ma yi kyau, shi ne idan mutum ya ɗauki kasar ɗin sai ya rubuta duk ɗin wannan kasar ɗin, sai kuma ya rubuta me aka yi bayani a ranar, misali babin istighatha ko an yi magana akan tawassuli ko kaza, ya samu dai wani unwani, wani headline da zai ba kasar ɗin wanda za a kunshi saƙon da ke ciki, kaga da an tashi nema da an zo da ya kalli jerin kasar ɗin saƙon da ake ciki. Ba kawai ya jere kitabu ta hirba na tsaye na biyu na uku, idan muka zama ka ce na kama ganin tawassuli bai sani ba, wannan su ma don su gyara sana'a su. Wanda ya shigida ga wani yayi shirka, tambaya ta karfe kenan, duk wanda ya shigida ga wani yayi shirka tabbas me kake so ka ce a nan mulum, mun sai Allah ya ce annabi Adam mala'iku su masa sujuda sun yi masa, kar ka hada wannan da wancan, wancan sun yi ne da umarnin Allah, an fahimta ku? Saboda haka tunda da umarnin Allah suka yi zai zama shirka. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana minal kafirin, duk abin da aka yi da umarnin Allah ba shirka bane ba, an fahimta ku? Ko da hadith al-aswad da aka ce a tumbati shi kaga wannan da umarnin Allah, shi yasa Umar bin Khattab ya ce na san kai dutse ne baka tuta zuwa kwan fadarwa, ba duk na gama ga Allah ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba, hadar al-aswad da ke jikin Ka'aba, an fahimta ku? To don haka sujada da aka yi wa annabi Adam sujada ce da umarnin Allah, to shi yasa waɗansu malaman suke cewa wato ainihin ibada ce Allah ya umarta mala'iku su yi masa shi Allah ɗin, amma aka mayar da Adam ya zama sujada, kamar yadda mu aka umarce mu mu kalli Ka'aba mu yi sujada, yayin da kuma sujadan muna yin ta ne don Allah, don Ka'aba ɗin ba ita muke bauta ba, wa muke bauta ba, amma idan da alƙibla Ka'aba, to haka su wa mala'iku Allah suka bautawa, amma wa aka sa mu su zama masa alƙibla? Annabi Adam ne kawai magana. To yanzu ka ga idan kai wa wani sujada kai wannan ba ka yi irin ta mala'iku ba kenan, don farko kai ba da umarnin Allah kai ba, sannan kai da kai masa ka yi ne a matsayin shi ne ka bauta Allah ka ce wannan ne alƙibla, ka sa ya ce to waye ya ce maka wannan alƙibla ce, mu dai Ka'aba Allah ne ya ce mana alƙibla ce, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram, mala'iku kuma Allah ne ya ce musu annabi Adam ne alƙibla din ce bisa ga wannan fahimtar ko wannan fasara, su ma yanzu kullum min mala'ikatu zuru li Adam, kai kuma waye ya ce ka sa wane ya zama shi ne alƙibla ka, daga ina ka samu? An fahimta ku? To wannan shi ne abu na ƙarshe, shi ne a madadin kwamitin masallaci nike roƙon wa masallaci ɗin alfarma da makaranta gaba ɗaya, kasancewar ana wahalar mai ɗin nan matuƙa, za a ga wani lokacin generator ɗin nan babu mai, sai an je an sai na black market a kallafa wannan yau gobe a kallafa wannan jibi, abu ne kuma yau da gobe yana da wahala matuƙa, kuma Najeriya ba ta tabbata a halin yanzu, ba wanda zai ce ga lokacin da wutar lantarki za ta gyaru a nan kasar, ko ne ma na kasar ba wanda ya ce ga yanzu zai gyaru, inda tafiya ake ta yi karatu kuma za mu yi har illa ma sha Allah. Shi ne dai nasibin da muke sa rai da ya dauke wa mutum cewar musibar da ake ciki a kasar nan. Ko amma mutum ya samu abin da zai gyara kiyamarsa, mutuwa dai dole a mutuka sauransu. To sai muke roƙon alfarma ga waɗanda suke da ba cikin masu halittar karatu, kila ko wani yana da alaka da gidan mai, ko yana da shi, ko yana aiki a can, ko yana da aboki mai gidan mai, za mu sai jarka 50 liters kullum ya kasance tana gidan mai. Idan sun samu sai a zuba mana, sai mu biya wannan kudin 50 liters din, sai a kawo aji. Shikenan an daina fama da cewa yau ba mai gobe ba mai jibi ba mai dangane da generator. Duk lokacin da aka kawo 50 liters, generator zai amfana, mota makaranta kuma za ta amfana. Duk lokacin da ya kare kuma sake kaiwa wani, lokacin da ya kare sake kaiwa a samu. To in dai muka samu wannan cikin waɗanda suke da alaka da gidan mai din, ko nasu ne, ko suna aiki a can, ko suna da alfarma a wajen, to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen gudanar karatu suka da kuma sauran ayyukan mu da suka shafi makaranta da masallaci gaba daya. Ubangiji Allah ya taimaka mana. Ba ka idan an samu masu wannan din, idan an tashi sa iya nema na su min bayani, ko ɗaya daga cikin 'yan kwamitin masallaci su yi musu bayani, don sai a kai jarka ɗin kuma sai a ba su. Allah ya taimaka mana.